shine fadin sa sallallahu alaihi wasallam ga amru bin al-as radiyallahu anhu annabi yace maka ya kai amru ashe ba an ban labari ba cewa lalle kai kana qiyamul layl wato kana sallah kana tsayi wanda dare duk dare gaba da kake sallah sannan kuma kana azumi duk yinin ka kullun kana cikin azumi ba an ban labarin wannan ba ya kai amru bin al-as dan ya rasulullah lalle ina aikata haka duk dare gaba da ina qiyamul layl har sai al-fajr ya fito kuma kullun ina cikin nafila ya rasulullah na yi haka ne saboda ina neman yardan Allah subhanahu wataala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace lalle kai in ka aikata haka ya kai amru idan ka zai yi rauni wato ma'ana idan ka zai ta zubar da hawaye har ya zamanto nan gaba baka gani da kyau kuma sannan ranka zai kosa shi dan adam yadda Allah ya halice shi wato idan yana yawaita yin abu ya takura ma kanshi ba hutu to zai koma nan gaba ya kosa da abun har ya zamanto baya san wannan abun yanzu kaga ne yadda dan adam ke san cin nama yana son cin nama yana son shan madara irin madaran nan mai kyau sosai to da zai zamanto kullun a bashi nama ya ci yayi wata ɗaya yana cin nama sai ya gaya muku ya gaci an fahimci wannan ko shi dan adam dan kosawa ne shi wannan naman da ake cewa shi ne abinci mafi daɗi akwai sanda dan adam zai gaya mata shi yanzu gaskiya nama ba daɗi wani ma yake shi a canza mishi abinci an gane wannan ai to idan dan adam na so ya ci gaba da jin daɗin nama in ya ci nama yau ya daddaka kafa zuwa wani lokaci to wani za ga wani zai ci naman kaza zai siya naman kaza guda biyu a bankare mai a yayyanka mai zai cinye to idan ya daɗe yana cin naman kazan nan gaba sai ya yi watanni in ya ga naman kaza bai ma san ganin naman kaza to wannan shi ne tabi'ar dan adam idan dan adam na neman ilimi ya takura ma kanshi da yawa har ya wuce iyaka to nan gaba za ka bai ma san kallon majalisin ilimi ma gaba daya zai kyamaci neman ilimin amma idan mutum ya zamanto tsaka-tsaki yana diba daidai gwargwado kuma yana nazari daidai gwargwado ba tare da ya takura ma kanshi da yawa ba to zai daɗe yana yi ko ma ya mutu ma yana yi din ba tare da ya kosa ba an gane shine shawaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba amru bil qas sai ka sani ya kai amru idan kana da haƙƙi a kanka kai azumi yau gobe ka aje ina fatan gane in kai azumi yau gobe ka aje kada ya zama toce din kullun cikin azumi kake kuma kai sallah kai bacci in kai sallah zuwa wani lokaci ka dan gaji kwanta kai bacci an gane to in kana yin haka zaka dade kana yin sallah ko zaka mutu kana yin sallah din amma me za ku ce wato mutum ya gaji ya galabai ta amma ya ci gaba da sallah ya takura ma kanshi da yawa to nan gaba zai yi watsi ne gaba ɗaya da sallah ya daina yi Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin kitabu sawm babu sawmi Dawud alayhi salam shi ma Muslim ya ruwaito shi a cikin sawm shi ba misalin wannan hadisi Ibn Khuzaimah ya ruwaito ta hanyar Sufyan bi lafazi da lafazin Sufyan din da wannan dai isnadin tare da akwai taqdimi da ta'khir بسم الله الرحمن الرحيم
وقال تعالى
الله تعالى يأتي
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا
وسبحان غري لك تكن أهل الكتاب سنشي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وي إيماني ده أبن ده أكا سوكر كمسلمي أنغاني هو الذين آمنوا أنا لكم مسلمي kuyi imani da wani sashi daga abin da aka saukar ga musulmi wato farkon yini ku kafirce karshen yini abin da yake faruwa a nan su yahudawa suna da ainihin dabaru kala-kala wanda suke amfani da shi wajen kange mutane daga musulunci daga cikin dabarunsu suka ce wa juna manyan malaman suka ce musu ku yi da'awan ku musulunta idan kai da'awan ku musulunta wato bayan kun shahara a cikin musulunci sai kuma daga baya ku zo ku yi ridda sai ku ce abin da ya saka ridda kun gano kurakuran musulunci ne to wannan zai yi tasiri sosai wajen hana mutane shigowa musulunci ta ce ga wani ya musulunta ya fito wani ma ya musulunta ya fito to wannan yana daga cikin usulubi na yahudu su musulunta sai an saki jiki da su an yarda da su sai su yi ridda hikiman wannan duk wanda ya ga mutum ya shiga musulunci ya fito zai ce musulunci ba addini bane mai kyau an gane wannan ko to shine abinda Allah yake faɗa anan cewa wasu bangare daga cikin ahlul kitab suna cewa aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da alqur'anin da aka saukar da shi ga waɗanda suka yi imani wato alqur'anin da aka saukar da shi ga musulmi ha wajahan nahar farkon yini sannan wafuru akhirahu ku kafirce ma Allah ƙarshen yini ko wala Allah wannan zai sanya wanda suka musulunta su dawo su yi ridda kamar yadda suka yi wannan yana daga cikin makirci na yahudawa kuma a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa ga madina sai al'amarin Allah ya yi rinjaye mafi yawan mutanen madina an musulunta kuma Allah ta'ala ya baiwa musulmi nasara akan mushrikai a yakin badar wanda ana ganin mushrikan nan suna da karfin makamai suna da yawan sojoji suna da kwarjini suna da tasiri a cikin al'umma ana jin tsoron su sai Allah ya baiwa musulmi ɗan kadan musulmi 313 ko abin da ya kama da wannan sai Allah ya ba su nasara akan mutane wanda suke Dubai wannan rana yakin badar shine yawmul furqan yawmul taqal jama'an a lokacin da yahudawa suka gajiya daga kange mutane daga addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko sun yi amfani da dabaru daban-daban don su kange mutane daga fahimtar musulunci amma a biya faskara sai suka labe zuwa ga wani irin wayau da makirci na kokarin kange mutane daga fahimtar musulunci sai wasu jama'a daga cikin suka ce yau abinda za a yi ku musulunta farkon yini idan ya zama to ƙarshen yini sai ku yi ridda ku bar musulunci sai ku ce ba mu ga wani dacewa ba ba mu ga wani gyara a cikin addinin Muhammad ba ko mun shiga musulunci domin mun ɗauka a kowane maslaha ne amma da muka shiga sai muka ga ashe addininmu na yahudanci shine ma maslaha ku iya zubila lallai idan kuka yi haka lalle mutane za su bi ku domin kudin nan ma abota littafi ne za su ringa cewa da ba dan cewa su ba su samu wani maslaha ba ba su samu wani gyara a cikin addinin Muhammad ba da ba su fita daga cikin shi ba ai abinda ya sa suka fita ai sun shiga addinin suna tsammanin akwai wani gyara suna shiga addinin sai suka ga babu wani gyara to mutane za su yi takalidi da ku a gane ai ga wane ya shiga musulunci ya fita wane ma ya shiga ya fita wane ma wannan wani dabara ne mai girma wanda zai kange mutane daga shiga musulunci sai Allah ya tona musu asiri Allah ya tona irin ainihin matakin da suke bi irin strategies musu inda yake cewa wasu bangare daga cikin ahlul kitab sun ce ku yi imani da abin da aka saukar da shi ga waɗanda suka yi imani musulmi kenan farkon yini bima ana farkon yini awwalu wato fuskan abu shine farkon shi kuma ainihin muqaddimu hudu da gaba farkon shi ne yawa duk mutumin da ya karkata zuwa ga dabara yana so ya canza shari'ar Allah sai ya amfani da wayau da dabara da kuma cutarwa ga ainihin waliyansa to lallai wannan yana kan hanyar mutanen jahiliya yana cikin dabi'ar mutanen jahiliya idan sun ga cewa sun kasa hana mutane bin musulunci sai su yi amfani da wayau da makirci yadda za su hana mutane bin musulunci. Yanzu mu dauka misali kaman da awan Muhammad bin Abdul Wahhab wanda yayi, kaga lokacin da yayi wanda ya fara wannan da'awa, mutane da yawa sun fara gane inda ya dosa. A lokacin nan Sufai da ƴan Shi'a da sauran masu miyagun aƙidu hankalin su ya tashi ga da'awansa, saboda yana kiran mutane a bauta ma Allah shi kadai, a daina yin shirka, a daina bautan kaburbura, a daina yanka ga wani Allah, a daina sujada ga wani Allah, a daina tawassuli ga wani Allah da abin da ya kama da wannan. Yana wannan kira sai suka ga bayaninsa yana gamsar da mutane. To yaya za su yi su ainihin kautar da mutane daga da'awar Muhammad bin Abdul Wahhab sai suka yi amfani da propaganda, har suka rubuta wani littafi inda suke nuna irin makircin Yahudawa ga kasashen musulmi. Suka ce daga cikin makircin da Yahudawa suka ga kasashen musulmi shine haihuwar Muhammad bin Abdul Wahhab a Jaziratul Arab. Suka ce Yahudawa sun yi mitin cewa suna so su dasa Yahudanci a tsakiyar Jaziratul Arab. Suna ta tunanin ya za su yi, ya za su yi, ya za su yi. To ranar kawai sai shedan ya ba su shawara cewa abinda za ku yi shine a samu wata mata mai ciki daga cikin Yahudawa ta je tsakiyar jazira ta zauna. Idan lokacin haihuwanta ya yi, ta haife yaro a wajen, ya taso a wajen, sannan a sa mai tarbiya na Yahudawa don ya yi fada da musulunci. Sai mahaifiyar Muhammad bin Abdul Wahhab ta je ta haife shi a tsakiyar jazirar Arab. Shine da'awan Wahhabiyya wanda ake gani, wannan da'awan da ake gani na Salafiyya da'awa ne na Yahudawa. To kai za ka ga magana kaman ai wannan magana ba zai samu amsuwa ba, haka za ka gani. To irin wannan propaganda wato yakan yi tasiri, lura da mai faɗan shi. Idan mai faɗan shi babban mutum ne yana da tasiri cikin mujtama, yana faɗa sai ya samu amsuwa. Kila a samu wani babban malami na ɗan Sufai da babban malami na Shi'a marjiu taqlid wanda ɗan Shi'a sun yarda da shi, sai a ce ga kuma dabaran da ya kamata yi, sai ya zauna ya fushi kuka. Kaga ga shi ya shahara wani yana kuka kuka ya cika mai jemu, ya ce wallahi ba komai yasa na fushi kuka ba, irin tunanin makircin da Yahuda, wai Yahuda wannan jira su kyale mune. Yanzu an je an haife wani yaro a tsakiyar Jaziratul Arab ya kawo tarihi na ƙarya, sai ƙara fashewa da kuka. Yanzu gashi ana ta halakar da jama'a. Sai kaman wasa, sai ga wannan tasiri, sai ga wannan propaganda ya yi tasiri wajen kangewa mutane daga fahimtar da'awa. Saboda haka da Shi'a da ainihin malaman Sufaye sun ƙware wajen yin amfani da irin wannan propaganda ɗin. An gane wannan ko? Za su ce maka mutanen da ba sa son, mutanen da ba sa son annabi. To kai kana ƙaramin mai ƙaramin ilimi, an ce ba ka ce ga ba sa son annabi, za ku kusance su? Za ka ci su da zaƙin murya, su iya tilawan Qur'ani, su iya kiran sallah fiye da namu, amma fa mutane, amma fa Yahudu, ai da ma Yahudanci ne sai da aka musu tarbiyya ta musamman, yana jin kiran sallah kan tsari zai ce wannan Yahudawa ne, yana jin karatu na tafiya da sauki bai daɗi, bai jin gairin mangarubi zai ce Yahudawa ne wannan. Dama an gangaya mai, kana cin masallaci irin wannan ka gudu kawai abinka. Kaga Muhammad bin Abdul Wahhab ya samu cikas a wajen da'awarsa saboda yin amfani da dabaru wanda Sufaye suka yi. Sai a hankali a hankali Allah ya fara bayyana da gaskiya, kasancewan yana bin mazhaba na Hanbaliya, shi ba Hanbali ne shi ga mazhaba, amma gairu mutaassib, amma kuma wannan shi yasa aka yi propaganda gaba daya kada wanda ya shiga mazhaba na Hanbaliya. Sai gani a duniya gaba daya mazhaban Hanbaliya tana Saudiya ne kawai, amma sauran mazhabai sun samu biya, amma mazhaban Hanbaliya sun tattake ta kawai kan Saudiya. Duk da cewa kuma mazhaban tana da hujjoji sosai akan abubuwanta, an gane? To Allah ta'ala sai taimaki Saudiya, sai suka gina jami'a Islamiyya. Wannan jami'a Islamiyya da aka gina da sauran jami'o'i, mutane suna zuwa suna yin karatu, duk kai karatu sai su koma. Da wannan sai aka samu du'at masu yawan gaske suna kokarin bayyana da gaskiya ga al'umma. To sai da hawan Salafiyya ta fara bayyana duk da wannan propaganda ɗin, an ce idan rana ta fito kafin hannu ba ta yau wato shine abin da ya faru propaganda yakan yi tasiri amma tasirin na wani lokaci ne lokaci kadan sai ga gaskiya ta bayyana a lokacin kuma da yadda kai kokarin da a toshe sai toshewa gaba daya an gane to irin wannan macirci ne irin na yahudi yin amfani da propaganda a samu mutumin da an yarda da shi yana magana yana kuka ce tun daga ga malami irin wannan yayi kuka wallahi gaskiya ne sai ba taba ganin malamin wanda yayi kuka ba saka maganar nan da ya fada kan wahabiya wallahi gaskiya ne an gane to yan shi'a sun kware a wajen irin wannan propaganda haka nan su fayi ku duba ko a Najeriya cewa aka yi dan gizala idan ya mutu dan gizala duk wanda yake sunna suna kai shi dan gizala yana mutuwa je ka haka aka binne shi ka duba kabarin ka gani zaka dan gizala ya zama jaki don ka ce mu wani ka zo ka bi sunna sai ci Allah ya kiya in zama jaki ce dan gizala ya zo mama shi tace ya daina gizalan nan yace ke mama in zaki matsa mun ba da ki shahida ni bane zo zan siyar miki nono na agwai in siyar miki isha shi kenan na saka miki sai a fushi sai ce inna lillahi haka dai mu wanda ya faɗi wannan babban malami ne fa ta ga ana kira shi shek amma ko zai zauna ya ramba da ƙarya ba ya san ƙarya ne to irin wannan siga din yana daga cikin propaganda wanda ake hatta turawa da kwagani sun yi amfani da wannan makirci wajen kange musulunci a cikin kasashen turai addinin musulunci ya zo ne da takobi haka suke cewa sun ce addini ne na yaki addini ne na yan ta'adda addini ne na fitinannun mutane to sai ba ka ko da mutum na so ya amshi musulunci sai aka bashi wannan labari sai ya amsa shi yasa kaga a wancan lokacin musulunci bai yi tasiri ba a kasashen turai amma saudiya sai Allah ya taimaka sai suka yi wani dabara daga cikin dabarun da suka yi musamman zamanin Fahad bin Abdulaziz sai suka kulla alaka mai karfi da kasashen turai da suka kulla alaka a hankali suna ta gina masallatai a kasashen turai suna gina makarantun islamiyya suka tura masu da'awa suna kuma kwaso mutanen turawa din a kawo su jami'a a karantar da su a mai da su gida kafin kankara sai gashi musulunci ya shiga kasashen turai ingila faransa da kaza kaza bayan lokaci mai tsawo na propaganda cewa musulunci addinin kaza ne sai saudiya ta yi amfani da wannan kawance da kasashen turai wajen yin amfani da wannan kawance a wajen tallata addinin musulunci wanda ba su gane ba sai ai saudiya tana mu'amala da america menene alakan saudiya da america alakan kasuwanci sannan kuma saudiya sai ta yi amfani da wannan dabara ta cuci ta ainihin rinjaye america ta tallata kuma addini su america kasuwanci su kudi suke nema da saudiya ita kuma saudiya tana neman ta yada ainihin da'awar ta zuwa gare su an fahimci wannan ko to shi yasa kaga da'awan yanzu kana duba da'awan da ke kasashen turai zaka ga da'awan sunna ya fi rinjaye akan da'awan sunan yan bid'a shi ayatullahi Khomeini da yazo ya yanke alaka gaba ɗaya da turawa sai zama to shi a bai tasiri ba kasashen turawa saudiya kuma ta rike alaka da su sosai an gina makarantu an gina masallatai ga masu da'awa kala kala suna ta da'awa sai musulunci na ta yaduwa abinda ma ya dan kawo musulunci cikas shine wannan September 11 wannan harin da aka kai zuwa ga World Trade Center shine abinda yasa aka fara sanya wa musulmi ido ana jin tsoron za su dana bom a waje kaza za su yi kaza Allah shi kiyaye na'am wato duk mutumin da ya yi irin wannan sana'a an gane ya yi irin wannan musana ga ahlus sunna da kuma abota tauhidi domin ya sadu zuwa ga manufa daga cikin manufofinsa wanda suke kaskantattu to yana kan hanyar mutanen jahiliya bismillahir rahmanir rahim na uku Imam al-Jarzani ya ce shi taqalidi fassara ne na mutum yabo waninsa a cikin abin da wannan yake faɗa ko yake aikatawa wato kana tunanin haƙiƙa da kuma dacewa game da shi ba tare da nazari ba da kuma lura a cikin dalili an gane ko mutum kawai ya rufe ido ya tabbun wani mutum a cikin abin da mutumin ke fada ko yake aikatawa yana mai kudirci abin da mutumin ya fada daidai ne ba tare da yayi nazari ko yayi tunani ba kawai ya dauki kokolwar shi gaba daya ya mika ma wannan mutum sai zama to wannan mutumin shi ke mishi tunani shi baya tunanin kanshi to idan mutum ya kai wannan munzari wanda ya riga ya yarda da mutum duk abin da mutum ya faɗa kace mai maganar da malam wani ya faɗa ba kuskure ne kace wallahi alquran ba zai kuskure ba na ba san gane me yasa ba zai kuskure ba ya za a yi malami kamar wannan malamin a ce yayi kuskure kawai ni na fahimci kawai har da kake yi sai zama to ko da an gano kuskuren shi ana so a gaya ma kai ka riga ka ɗauki kwakwalwanka ka cire kwakwalwanka ka sa nashi kana tunani da kwakwalwan shi ne ba da naka ba to yana da wuya ka fahimci gaskiya duk mutumin da ya rike wani malami yana tunani da tunanin shi kwakwalwan da Allah ya bashi da Allah ke cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha shin ba za su yi tunanin alqurani ba ko a cikin kwakwalwa akwai makulli ne wanda ya kulle su daga tunani ana so kwakwalwanka an baka shi don kai tunani kai sai ka cire naka sai ka sa kwakwalwan wani kana tunani da tunanin shi ka san ko dole a samu matsala to wannan shi ake kira ta kalibi tunani da tunanin wani na'am kai ka ce shi wannan mai biyayya din mai takalili ya sanya kaulal gair maganan wani autila huku aikinsa ya zama kilada ya zama wani abun wuya a wuyansa kuma ya rata ya shi a wuyansa kawai ya yi kulliya da shi shi za ka kira shi takalili wato mutumin da ya rata ya ra'ayin wani a kwakwalwan shi na sannan sai ya ce shi takalidi fassara ne na amsan maganan wani ba hujja ba dalili ka amshi maganan wani ba hujja ba dalili kawai ni dai na yarda da malam wani ni na san malam wani ba zai kuskure ba wane ne ya gaya ba zai kuskure ba bayan ko Hausawa ma a karin maganar sun ce mutum tare yake bai cika goma ba da adam tare yake to kai kuma sai ka ce wallahi malam wani goma ne shi malam wani ta kowane bangare ta abin da ya faɗa daidai ne to ina ganin baka taɓa yin kuskure irin wannan kuskure ba dan uwa in dai ka rike wani malami ba ruwanka da hujjojinsa kai da ka ce abin da malam wani ya faɗa gaskiya ne menene hujja kai ba ka da wani hujja za ka yi kawowa to wannan ka zama to mai takalidi na hudu Muhammad Ashangidi ya faɗa cewa takalidi a lugar larabci shine sanya makawuya sanya abun wuya a cikin wuya ana aiwatar da shi ga ainihin miƙa al'amari zuwa ga wani mutum kawai ka ɗauki rayuwanka gaba ɗaya ka isa miƙa ma wani kamar yadda sufaye suke cewa in za ka shiga cikin sufanci za a ce maka kul baina yadai shaykh kalmayyit baina yadai ghasil ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi kawai duk abin da malam ya faɗa kawai ka ɗauka kawai duk abin da ya faɗa gaskiya ne yadda ka san matacce shi sai inda ka juya shi ko in ana wanke shi a juya shi gabas a wanke a juya yamma a kwantar da shi duk a wanke to ka kasance gaban shehi haka nan har ma suna da wata karin magana wa man qala li shaykhi hilma la yuqli abadan duk wanda ya ce malamin sa akal makalla yaya abin ya kasance haka yaya abin yake har abada ba zai san babban rabo ba kawai ka miƙa wuya ga shehi duk abin da ya faɗa ka faɗa kuma kamar karin maganar nan na wani mawaki Balarabe ba a dake cewa hal ana illa min kuzayyata in gawat gawaitu wa in tarshir kuzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan kabilan kuzayyawa ba idan sun bace ni ma sai in bace kuma idan kabilan kuzayyawa suka samu shari'a ni ma na samu shari'a kaga nan sai ya sanya ma'aunin shi na shari'a da bata shi da kabilansa idan kabilansa suka fada cikin bata da shirka shi ma mushriki ne idan kabilan suka dawo cikin tauhidi shi ma ahlus sunna ne shi an gano wannan to irin wannan shine takalidi na'am
al'amarin
kai ka ce al'amarin an sanya shi a wuyansa kamar abu wuya daga cikin akwai magana lagi al ayadi da yake cewa rahaba zarat wato abin nan kurata ya al'amarin ku zuwa ga Allah kurata ya al'amarin ku wato ga rahaban zira ga mai fadin zira'i wanda yake da ainihin al'amarin yaki wa qallidu amrakum rahaban zira kurata ya al'amarin ku zuwa ga mai fadin zira'i wato da al'amarin yaki saki ba aiki kawai ku bi al'amarin ku duk abin da yace kawai ku yi yace ku buga albarka albarkan ku ya tabbata ga Allah kamar Allah ya muku albarka to a cikin istilahi na malaman bidiyo shine amsan maganan wani ba tare da sanin dalilin shi ba kawai ka amshi maganan wani malami ko ka ce ai tunda malamin ne ta abin da ya faɗa gaskiya ne ba tare da ka san dalilin shi ba to sunan ka mai takalifi ka sani cewa in an ce kaulal gayr ba a wawaita shi face akan ijtihadin shi wane yayi ijtihadi ba wai ya kawo nassi na Qur'ani da hadisi bane kai kuma sai ka rufe ido ka bi wannan ijtihadi kuma ka kushe duk fatawar da sauran malamai suka kawo ka ce fatawar da malami na ya kawo shine daidai fatawar da sauran malamai suka kawo kuskure ne amma in ka ce hujja ce ni ba na bukatar hujja kawai na yadda da malami to wannan shine muqallidi
amma na dai yin musu
amma a duk abinda a cikin shi akwai nassi eh babu mazhaba a cikin shi ga kowa in dai har malam ya kawo hujja to ba a kiran wannan mazhaban shi kawai wannan shari'a ne kawai
wala qawla fihi li ahad
babu wata magana a cikin sa ga wani
zaiha ala jami'a
ga wajibcin binta ga duka babu maganar wani malami wanda Allah ya linzimta mana mu bita gaba ɗaya babu shi babu wani malami a duniya wanda ya kai matakin maganar shi da ya faɗa a ce dole ne a bi in ya faɗi magana sai an duba madogarin wannan magana in maganar da ya faɗa akwai hujjoji masu ƙarfi a kansa daga cikin Qur'ani da Sunna to za a bi in maganar da ya faɗa ijtihadi ne wanda a cikin ijtihadin an hararo kuskure ba za a bi ba ina fatan gane wannan wato shi in dai mutum yana bin nassi ya bi malami saboda malamin ya kawo hujja sai ya bi shi akan wannan hujja ana kiran wannan ittibai wannan ba wai ta dalili bane wannan sana a ce wai a ciki akwai takalifi kuma ji wannan ai in dai malami yayi amfani da wato kai din nan kafin hujjar malam malam ya dogara da ra'ayi kaza da kaza ga hujjojinsa ka rike wannan hujjoji kuma kana tafiya akai kuma in ka kawo hujjojin sauran mutane ba sa iya warware ma hujjar da dalili ya nuna ma cewa maganar wannan malami yana da ƙarfi saboda haka sai kai biyayya malam yana kan hujja ba ta kalidi ake yi da shi ba saboda ya kawo hujjoji na'am babi na biyar game da itikafi hakikanin itikafi shine zama a cikin masallaci domin yin ibada akan wata fuska keɓantacciya zama a cikin masallaci domin yin ibada akan fuska keɓantacciya kenan ba kowane irin zama bane mai itikafi sai zaman ya zama to akan wani fuska keɓantacce wanda za a yi bayani shi ƙarancin itikafi yini da dare eh wannan shine mazhabin malikiya ƙarancin sa kwana ɗaya yini da dare an gane in ka dauki wannan hadisin da muka karanta a cikin umda hadisin wani bawan Allah wanda yazo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam inni nazartu fil jahiliya an a'taki fa laylatan yace ya rasulullah lalle ni nayi alwashi a cikin jahiliya zan yi itikafi dare ne kawai cikin dare zan yi itikafi wa gari ya fita yace tun a jahiliya kafin zuwa musulunci yayi wannan alwashi sai manzo Allah ya ce masa me aufi bi nazrik ka cika alwashinka an gano wannan annan wajen sai imamu shafi yake cewa karancin lokacin itikafi shine dare kawai dare guda mutum na iya yin alwashi ko mutum na iya yin itikafi da dare in gari ya waye ya fita an gano wannan ko wannan shine mazhaban imamu shafi amma mazhaban mari shine karancin itikafi yawmun wa laila shine yini da dare mafi cikansa kwana goma shine mafi cikan kwanakin itikafi itikafi yana daga cikin nafilfili na alkhairi yana da rukunai guda hudu na farko dole a samu mai itikafi tukuna ko sai a samu mai itikafi shine kowane musulmi wanda yake mumayyizi na ce mumayyiz shine musulmin da wato ya mallaki ya dangi wayau ya mallaki hankalinsa in ka ce masa ina hannun dama zai nuna maka ina hannun hagu zai nuna maka ina hancinka zai nuna maka ina bakinka zai nuna maka wannan shine mumayyiz bai balaga ba amma yayi wayau kuma da wannan ko to kowane irin musulmi mumayyizi yana iya yin itikafi idan ba sharadin itikafi bane bai balaga ƙaramin yaro dan shekara 9 shekara 10 shekara kaza yana iya yin itikafi na'am saboda yana inganta shi itikafi daga mace mace za ta yi itikafi kuma namiji ma zai iya yin itikafi da bawa amma idan mata za su yi itikafi dole a tanadar musu wajen da ya dace ba wai za su yi cuɗanya da maza bane a wajen itikafi don gudun fitina na biyu shine azumi baya inganta a yi itikafi in ba azumi wanda shine mazhabin malikiya khilafan lishafi'i imamu shafi'i yace duwa yaya za a yi a ce dole ne in za a yi itikafi sai da azumi imamu maliki ya dogara da ayan nan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid to kuma ya kankawo an hada ayan da ainihin azumi kasancewa farkon ayan ya hadu da azumi sai imamu maliki yake magana cewa baya inganta a yi itikafi sai da azumi tunda an hada wannan ayan itikafi da azumi shi kuma imamu shafi sai dogara da wannan hadisi na wannan bawan Allah wanda ya zo ya tambaya cewa ni na yi alwashi a cikin jahiliya zan yi itikafi dare daya kawai cikin dare annabi ya ce masa awfi bi nazrik yace to da wannan kenan ba dole bane sai mutum ya yi azumi kafin ya yi itikafi tunda ana azumi da dare ne ba azumi da dare an gane tunda mutumin da yace zai yi itikafi da dare kawai washe gari ya fita annabi ya cika cika alwashinka ashe itikafi na yiwuwa ba azumi an gane wani ko wannan shine kauli na imamu shafi'i da wasu malamai amma imam maliki yana da fahimtar cewa itikafi sai da me sai da azumi an gane to idan malamai suna gwajin fahimta haka ba wai zaɓi sanka ake yi ba kito malamai sun yi sabani wanne ne nawa a ciki sai ka ce ina malam wane yake to nan gaji to shi ne karatun da muka yi dazu a taqlid an gane kai kawai a nuna ma inda malam wane yake kuka ce mu 'yan Afirka mu wane kawai muke yi 'yan Afirka ba ma yin kowane malami duk iliminsa ba ruwan mu da shi malam wane kawai muke yi ina ba ta gane wannan taqlidi ne mummunan abu ne wannan duk wani malamin da ya zo maka da gaskiya in ba malamin ka ba za ka amsa ba a ƙa'ida in kana bin malami kana bin shi ne akan basira idan kaga ya faɗi wata magana na daidai ka ɗauka inda ya kuskure ka ajiye mai kuskurensa ka nema masa gafara mutumin kirki ne ba da gangan yayi ba an gane wannan ko Ibn Taymiyyah ya ce waɗannan manyan malamai ba sa yin kuskure da gangan ko ba sa kirkiro abu da gangan mutanen kirki ne gaskiya suke nema in suka yi kuskure suna da lada daya in suka dace a wajen ijtihadi suna da lada biyu na ba san gani ka zaman to mai bin gaskiya ba mai bin mutum ba shi ahlu sunna baya rike wani mutum yace ga na wannan duk inda gaskiya yake nan yake an gani ahlu sunna suna tare da Abu Hanifa suna tare da Imam Malik suna tare da Imam Shafi suna tare da Imam Ahmad suna tare da wa duk malaman da gaba ɗaya malaman su ne kawai ina waɗannan malamai sun yi magana sun samu saɓani menene hujjar kowanne sai ka duba hujjar kowanne sai kai aiki da karfin hujjar da kowanne yake da shi ko wallazi nashtana hutahuta ayya aha wallazi nashtana hutahuta ayya abuduha wa anabu ila allahi lahumul bushra wa innan da suka lisanci dagutu suka ki bauta wa dagutu suka mayar da al'amari ga Allah to suna da albishir sai Allah ce fa bashir ibad kai albishir ga bayina allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sune mutanen da suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau suna sauraron malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza sai su zaɓi sanka sai Allah ya ce la fayattabi'una ahsana sai su bi wanda yafi kyau sai Allah ya ce ulaika allazina hadahumullah irin waɗannan masu wannan fahimta wanda ba suna rike mutum bane suna bin abin da yafi kyawun hujja ne ulaika allazina hadahumullah wa'annan sune mutanen da Allah ya shiryar da su wa ulaika hum ulul albab wa'annan sune ma'abuta hankula an gano wannan shi sai an kace ba dan salafiya menene mazhaban ka sai ce wa mali illa mazhabul haqqi mazhaba ke ban da wata mazhaba sai mazhaba ta gaskiya kawai duk inda gaskiya yake ina tare da Abu Hanifa ina tare da Malik ina tare da Shafi ina tare da Ahmad ina tare da Dawud az-Zahiri ina tare da malam wani kawai dan ba wai shi nake dubawa me nake dubawa ina duba gaskiyan shi ne ko kuma kuskuren shi inda yayi daidai muna tare inda yayi kuskure za mu ajiye mai kayan shi kuma za mu yi masa uzuri za mu yi masa addu'a mai kyau akan kokarin da yayi wajen neman gaskiya ya kuskure ba da gangan yayi ba da san rai bane misali an gano wannan ko to wannan shine mazhaba da gaskiya kar ka ce to ni ina tare da mahaifina duk abin da babana yake yi ai kin dai ga ji uban shi kaje wata karin magana wai kin dai ga ji uban shi kenan idan mahaifin dan kidnap ne shi kenan sai ga ji ko boka ne shi wa iyad billah na uku to wurin da ake itikafi yanzu mun samu mai itikafi mun samu al-mutakif na biyu shine al-ko nabi azumi ko cewa baya inganta ayi itikafi sai da azumi inda Malik khilafan da Shafi na uku shine wurin da ake itikafi ayi na ce itikafi shine masallaci ba itikafi a cikin daki ba itikafi a shago ana itikafi ne a masallaci wala tu bashiruhunna wa antum akifuna fil masajid an gano wannan ko la atikafa illa fi masjidil masajid salasa masallatai an gano wannan ko shi itikafi ana yin shi ne a cikin masallaci wala yasihu bi ghairi baya inganta yin itikafi a wani masallaci na hudu yawa dogewa ko ci gaba da yin wani aiki keɓantacce idan mutum na yin itikafi zai doge ne akan wani aiki keɓantacce ba wai komai da komai zai yi a wajen itikafi ba zai doge akan wasu ayyuka keɓantacce na ibada shine sallah da karatun Qur'ani da ambaton Allah kawai wannan su ne an gane in ka je kana itikafi kawai zaka ringa yin nafilfili ne sai karatun Qur'ani sai zikiri azkar an karanta masa ya aikata abinda ba waɗannan hukun ba wanda yake shi ma ibada ne an gane an karhanta mai ya aikata abin da ba hukun nan ba wanda abin shi ba wannan abin ibada ne amma ba a so ka yi shi a wajen kamar shagartuwa da ilimi kenan idan kana itikafi ɗalibai ba za su zo ma da ainihin tafsirin Ibn Kathir ba ka karantar da su ba za su zo ma da ainihin Riyadu Salihin ka koya musu ba ko su zo ma da iziya suna so su koya musu shagartuwa da ilimi ba a yadda ba sai ka gama itikafi zaka shagaltu da shi Imamu Shafi yace me yace juwa Imamu Shafi yace duk abin da ya shafi ibada zaka iya karanta alqur'ani ha zaka iya yin ainihin abin da ya sunan shi a zikirin Allah zaka yi sallah sannan zaka karanci littattafan ilimi zaka iya daukar littattafan ilimi ka je ka haddace a wajen itikafi tunda wayannan littafai suna taimaka ma addinin ka ne an gano wannan yace keɓancewa cewa dole sai karatun Qur'ani dole sai sallah dole sai kaza yace wannan yana bukatar dalili wannan shine mazhaban imamu na ash-shafi kenan kaga shi ta tashi mai itikafi na iya zuwa ya karantar da jiziya mai itikafi na iya zuwa ya karantar da ainihin tauhidi amma a mazhaban malikiya ba a yin duk da cewa wannan abuwa ibada ne to ba za ka yi ba an gane ku sannan kuma da rubutun da yawa daga cikin qur'ani shi ba a so kada mutum ya zo ya rubuta alqur'ani har rubutun yayi yawa maliki ce la sannan makaruhi ne ya zamanto limami ratibi ko kuma ya hau kan ainihin take ko ya hau kan ainihin manara amma an ce masu sharhi ma sun yi magana sun ce wa minal makaruhi aidan ala qawlin da'if daga cikin makaruhi duk da magana mai rauni ne a cikin mazhabin malikiya an yakuna imamin ratiban mai itikafi ya zamanto limami ratibi makaruhi ne amma magana ne mai rauni yace wa inna ma kana haza da'ifan kana huwa al-imam yace wannan magana ya kasance mai rauni saboda ai manzon Allah shine liman ko kuma yana itikafi a zamanin sa kaga anan wajen su kansu ɗan malikiyar sun nuna mana karbi ta galiji da malami guda daya wannan ga abinda bai ziya ya rubuta sannan ga abinda bai sharhi shi ma ba malike da zai faɗi sabanin abinda malamin ya faɗa dan musan cewa addini kawai ba wai mutum ake bi ba ana bin hujjojin da yazo da shi ne ina fatan gane wannan aha ko makaruhi ne a gare shi yayi ta'aziyya ko kuma yaje ya taya mutum murna an gane ya taya mutum murna wani abu ya same shi wani ya ci jaraba bari ya taya shi murna wani an mishi haihuwa wani ya yi sabon gida to mai itikafi baya zuwa musamman dan yaje wa mutum ya taya mutum murya a murna ko kuma yaje ya ta'aziyya Aisha radiyallahu anha idan ta fita daga masallaci bayan tana itikafi sai wani bukata ya kai ta gida to idan ta fito sai ta ji labari an yi rasuwa ga wani to ba ta shiga gidan sai mai ta'aziyya sai dai a waje tana tambayar mutane ya wani Allah ya gafarta masa tana tafiya tana ta'aziyya shi ma mara lafiya tana tafiya tana gaida mara lafiya da Allah wani ku ce ina gaida shi Allah ya kara mai sauki ba wai ta shiga gidan wajen mara lafiyar ta je musamman dan gaisuwa gare shi ba bai itikafi baya gaida mara lafiya an gane wannan ko kuma yayi itikafi da abin da ba zai ishe shi ba kuskure ne in za ka yi itikafi ka yi tanaji iya abin da kake tunani zai ishe ka za ka ga wani lokaci mutum ya yi tanaji ya ɗauka abin zai ishe shi daga baya sai ga ya ƙare mishi to idan kuzurinka ya ƙare an baka dama ka koma gida ka ɗibo ka dawo an gane wannan ko kama wasu mutane da yawa za su je itikafi wani ma bai zuwa da koma kawai yana duba wani masallaci ne masallaci wanda masu kuɗi suke itikafi a wajen sai a ce mai refinery daga nan sai ina sai masallaci kaza daga nan sai ina sai ga mutum ya je wajen masallacin nan zai itikafi sai ga ya dawo ma kulkul ya yi kiba da yana shan madara yana cin nama an gane ko madaran nan da naman da yake ci ba nashi ba ne na rogo ne an gane wani wato masu kuɗi ne suke ciyar da shi in mutum zai itikafi kare ya je haka salin halin ya tanaji abinci ina ba zan gane idan wani mutum ya baka wani abu ba tare da ka roka ba ka amsa amma kada ka dogara da shi ka ji kawo wa kawai ka dogara da a baka sadaka da sauran an gane wannan ko to shi ne an so itikafi in za a yi ba dole bane ba an so yin itikafi a cikin Ramadan amma yana ƙara ƙarfi a cikin goma na ƙarshe nashi goma na ƙarshe ya fi ƙarfi بسم الله الرحمن الرحيم an karbo daga Abdullahi dan Abbas cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji kiran sallah sai san bai zo masallaci ba babu sallah a gare shi sai dai in akwai wani uzuri ya ji kiran sallah kirikiri ana hayya ala sala hayya ala fala sai ya ji zuwa to ba shi da sallah sai dai in akwai wani uzuri wato isnadin hadisin yana nan kan sharadin muslim sai dai wasu malamai sunan jaya da cewa hadisin maukufi ne maukufi gawa abdullahi bin abbas shi ya faɗi wannan magana kuma ba wai ya jingina maganar zuwa ga manzo bane sallallahu alaihi wasallam zai iya yiwuwa ijtihadin kanshi ne misali yanzu idan mutum ya ji kiran sallah sai ya ki zuwa sai ya yi sallah shi kadai a cikin daki ya sallan shi sallah ta yi ko ba ta yi ba shi wannan hadisin manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida'a fa lam ya'ti duk wanda ya ji kiran sallah alhali bai zo ba fa la salata lahu illa bi udhri ba shi da sallah sai dai akwai udhri an gane haka nan kawai ba udhri yana jin kiran sallah kawai sai alwala yayi sallah daki ya sallar shi kai ko ba ta yi ba me zamu ce kan hadisin nan inda Annabi ke cewa salatul jama'a afdalu min salatil fard bi 27 daraja sallah a cikin jami'i tafi sallar mutum daya da daraja 27 yanzu mutum ya sallah shi kadai tayi ko ba tayi ba amma sallah a cikin jami'i yaya tafi ko yawa sallah a cikin jami'i tafi da daraja 27 kenan idan kayi sallah kai kadai sallah kayi amma wanda yayi a cikin jami'i ya ninninke ka da daraja 27 in za a baka miliyan ɗaya lada shi za a bashi miliyan ɗaya sau 27 kaga akwai tazara mai girma tsakaninka da wanda ya yi sallah a cikin jami amma sallah ka ta yi daga da wannan kenan mai za mu ce kan sallah nan da kace man sami'a nida'a fa lam ya'ti fala salata lahu kamila illa min udhri ba shi da sallah cikakkiya sai da me udhri bai za mu ga sa kamila alhali ba rubuta nan wajen ba idza amkana al-jam'u fala yusari ila ghairi go kaga sai mu hada wannan hadisi da salatul jama'a sai mu hada da wannan wanda yayi sallah shi kadai yayi zulubi kuma yayi hasaran darajoji masu yawa amma sallar shi ta yi na'am ashe wai mun kwan akowa bayan da wai wancan gaba akwai hadisi Abu Sa'id al-Khudri an karbo daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda yana cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani ga sahabbansa ya ga ja baya ya ga sahabbai suna tajjan ja baya ba sa kusantowa kusa da shi sai manzo Allah ya ce ku zo gaba gaba ku yi koyi da ni an gane da mutane lauya alamun na ma fi safil awwal lattahamu alaikum da mutane sun san abin da ke cikin tsawon farko da sai sun yi ƙuri'a a kan shi sai an yi ƙuri'a ba za ma ka yadda wani ya shiga ba sai an yi ƙuri'a wanda ya samu nasara ya shiga gaba amma tun da mutane ba sani ba sai ga wannan shamala bismillah yana tura ka gaba yanzu da za a gaya ma cewa duk wanda ya riga zuwa tsawon farko za a ba shi 50,000 tsawo na biyu 30,000 tsawo na uku 15,000 tsawo na hudu 7,000 iyayen da kai baya-baya iya kudin da za a baka ya kuce ganin masallacin zai kasance wani ma harshen kunya sai ya ma ke mala ka ji tsoron Allah wallahi na riga ka an gane duk wannan rashin kunya yana yi ne saboda ya san zai iya tsara 50,000 an gane to manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wato yaga alaman sahabbai suna dan ja baya ba sa san shiga sabon farko sai manzo Allah ya ce musu taqaddamu ku yi gaba fa ta muni ku yi koyi dari su kuma wanda ke bayan ku sai su yi koyi da ku kuma an gane wannan ko to wannan hadisin zahirin sa ya ce ku yi koyi dari kuma wanda ke bayan ku sai su koyi da ku kenan da wannan ya halatta kenan wato in yi ta kallon na kusa da ni ba ruwa na da liman kawai idan na kusa da ni yayi ruku'u ni ma yi ruku'u in na kusa da ni ya dago ni ma an dago ba ruwa na da kallon liman yayi ruku'u ko bai ba kawai madogari na shine na kusa da ni ko haka ne abun ya halatta in yi tagalidi na kusa da ni kyara liman ya halatta so da annabi ya ce taqaddamu ku zo kusa fa atammu bi ku yi koyi da ni wal yatamma bikum man ba'dakum su kuma wanda suke bayan ku za su yi koyi da ku wanda suke sahu na biyu su yi koyi da sahun farko sahu na uku su yi koyi da sahu na biyu sahu na hudu su yi koyi da sahu na uku shin hakan yayi ko dole sai ai koyi da liman in ka ce hakan yayi sai mu ji to me zaka alakanta wannan da hadisin inna ma tu'ila al-imam li yutamma bihi fala taxtalifu alayhi kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi ko ku saba ba liman ana wajen liman da za ai koyi da shi ko kuma mun ba da ku to wannan hadisi ya zabi ne shi kenan shine malamai ce cewa idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi sai yi jam'in da su din sai wato idan ya zama to kana kallon liman kana kallon ainihin motsin liman in yana tsaye kana ganin shi kana ganin ruku'un shi da dagowar shi da sujudar shi da komai na shi to wajibi ne kai koyi da shi sai kai aiki da hadisin inna ma tu'ila al-imam li yutamma bihi fala taxtalifu alayhi in ko ya zamanto baka ganin liman kawai kuma baka jin mamuryar limamin kila babu loudspeaker kuma jama'a sun yi yawa baka ganin liman baka jin muryar liman to da za a yi koyi kenan kaga sai kai koyi da wanda suke ci wanda ke kusa da liman yana jin muryar liman in yayi ruku kai sai kai na can baya shi ma wancan yayi koyi da wancan yayi koyi da wancan ina ba san gane wannan shi wannan hadisin malamai sun ce wurin da ya zamanto mutane sun yawaita masallacin ko kuma loudspeaker ya dauke ba a ganin liman ba a jin muryar shi a lokacin sai a aiki da shi wannan hadisin an gane wannan ko an karbo daga Zaid bin Thabit Allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya riki wani daki wanda yake wanda aka yi shi da kaba sassafa wanda aka yi shi da ainihin kaban dabino ko da ainihin tabarma wato sai manzo Allah ya yi sallah a cikin ta sai wasu mazaje suka yi ta bibiya zuwa gare shi da suka ji labari cewa ga manzo Allah nan sallallahu alaihi wasallam ya zo ya riki wani daki na kaba kaban dabino wato ya gina wannan daki ya mai da shi wajen yin nafila da dare da suka ji labari sai suna ta bibiya wannan ya ba wannan labari wacce ya ba wancan labari sai masallaci sai wajen ya zo ya cika ana ta zuwa dan abu annabi sallah sai suka zo suna sallah da sallan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne mai tsawo dama ana sallan nafila a masallaci shi dama aka sallar nafila ana yin shi cikin jam'i ne yazo ce ana yin jam'in nafila ko farilla ne ko ake wa jam'i me ya hujja cewa ana jam'in nafila eh wani ya ce tarawi ko ake wa jam'i ba za a iya yin tahajjud ba ko shafa'i da usuri kawai kaga wani yana yi kawai ka bi shi ba za a iya yi ba na malamai sun ce za a iya yi amma kuma kada ya zama al'ada wannan yana daga cikin fatawa daga cikin fatawowi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa cewa jifa jifa wato ana iya yin jam'i da sallan dare amma na nafilfili amma in an maida shi ya zama al'ada kullun sai ayi ya zama bid'a an gane manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sanda yana yin nafila Abdullahi bin Abbas ya kwana a gidan ya zo shi ma yayi alwala ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallah din akai sallar dare tare da shi cikin jami'i akwai Abdullahi bin Mas'ud ya ga annabi na sallar jami'i sai zo ya bi annabi yace hatta hamutu bi amri suhin annabi ya tsawaita ya tsawaita ya tsawaita ya ga tsawaitawa yayi wa yace hasa da dai dubun bukun muhu abu aka ce me kai ne yayi yace wallahi nayi dubun kawai annabi yana sallah ne bai ya raza amma haka na dage ne ta bin sallah kaga wannan mahallin shahid dai ana yin sallan nafila da jami'i wani lokaci amma kada ya zamanto al'ada na'am a cikin sa sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam fiyayyen sallan mutum shine yayi a cikin gidansa sai dai sallan farilla in dai nafila ne abin da yafi dacewa mutum yayi a gidansa kuma idan muka duba cikin Salatul Tarawih na Nasiruddin Albani ya kawo hujjoji da suka nuna cewa wato sallar da yafi dacewa na nafila mutum yayi a gida yake banda sallar Tarawih sallar Tarawih ijma'i na sahabbai ya tabbata cewa yin shi a masallaci yafi lada wannan shine dalilin da ya sanya Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya nada limamai guda biyu da Ubay bin Ka'ab da Tamim ad-Dari ya nada su limanci a masallaci suna limancin Tarawih ina batan gane wannan aka ce kuma an yi wannan a gaban taro na sahabbai babu wanda ya inkari kuma sahabbai su ma sun zo sun bada hadin kai da su ake yin sallar an gane wannan ko to da kashi sallar Tarawih ya fi kyau a yi shi a masallaci amma sauran nafilfili ya fi kyau a yi su a cikin gida sai dai akwai sallah kamar tahiyatul masjid shi wannan dama a masallaci ake yin shi ko na'am Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi shi kudin fanshu kamar kudin gado ne idan mutane suka karbi kudin gado ba za su bada zakka ba sai sun fuskanci shekara daga lokacin da aka amshe shi kenan lokacin za a fara lissafin shekara haka nan kudin fanshu a lokacin da aka amshe shi a lokacin za a fara lissafi an gane in shekara ya zagayo sannan a bada zakka amma ba za a bada zakkar shi a yanzu don kudin ana tara shi ne kadan kadan suka dauki wannan maza ba na Nasiruddin Albani mai ganin kudin ana tara shi ne kadan kadan an gane ba wai duka kudin suka kai shekara ba akwai daga cikin kudin wanda akila ma ce aka sa su an fahimci wannan ko so haka wasu malamai suna ganin irin wayannan kudade wanda kadan kadan ake tara su sai in sun taru gaba ɗaya sun kai lissafi sai a fara lissafin shekara Allahu a'lam wanda
ya ce shi ne ta shari'a tana kallon duka wanda sa ma yi abu da ya ke a
ya halatta mata su yi amfani da wannan tabar wuwi a matsayin ƙara gashi asali shi ba wai haramun bane an ba akwai wuraren da ya kamata a yi amfani da shi sai wasu na amfani da shi inda bai dace ba suna amfani da shi wajen sha har ya riga sa su mai amma ana iya hada magunguna ma da shi magunguna na jiki wanda ake shafawa a jiki so zaka wannan dan ta amfani da shi dan kara gashi ba za a ce ta yi haramun ba amma an gane shari'a
ai wani shi ako da amariya na gida raka a biyu gani da aka tare
wata da tsaye kuma yi da kowa ya sani sallan dare abinda ya fi dacewa da shi a yi shi a bayyane amma in mutum ya yi shi a koyi ba matsala sannan sallan rana abinda ya fi dacewa a yi shi a koyi da mutum zai bayyana malamai sun ce ba matsala so da kan mafi alkhairi in za a yi sallan za a iya bayyana ruwa Allahu a'ala
yi ilimi
da imamo mai tarbiyya. To, in zai yi a samu guda biyun, a samu mai ilimi mai tarbiyya. In ba zai yi ba, a samu mai tarbiyya tana da karatu ko ba yawa, ya fi alkhairi. Da wanda ta tara ilimi amma ba ta aiki da shi. Insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.